Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato boahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Laraba 30 ga watan Oktoba 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud, ba mukanin labarai.
To, Muhammad Hafiz, wani soja da ke aikin tsaro a fadar gwamnatin Amurka ta White House ya bayyana yadda ya nuna damuwa bayan da ya saurari ganawar shugaba Trump da takwaran aikinsa na Ukraine. Prime Minister Lebanon Sa'ad Hariri ya yi murabus daga mukaminsa, yayin da a Iraki ake samun rahotanni masu karo da juna kan yadda wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta akan masu zanga-zanga.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Ahmad Lawal ya yi kira ga gwamnati da ta yi taka tsantsan akan yawan ciye-ciyen bashi. To, ko me wasu masana suke cewa?
Ya muna da kadarori ko muna da ma'adanu, to amma ruwan kuɗin yau watsaba babu wannan. So amma saboda muna da kadarori, muna da hanyar kuɗin shiga, so shi yasa za a daga mana kafa mu samu wani kuɗin da an san cewa muna da hanyar biyu.
Haka kuma za ku ji cewa a Najeriya wasu matasa masu yaƙi da damfara ta yanar gizo na bayyana hanyoyin kauce ma damfarar.
Su dinga kula da sim card nasu, su dinga kula da wayan. And then sau daya kuma, if it's possible, in kana da ilimin, ka sa passcode a kan sim card din, ba kan wayan kawai a taikatacewa.
Sannan kuma muna tafa da shirin demokradiya a yau wanda Madina Dauda take gabatarwa, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Wani sojan tsaron ƙasa da ke aiki a fadar gwamnatin Amurka ta White House ya faɗa wa kwamitocin da ke binciken duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump cewa ya damu matuƙa bayan da ya ji shugaban Amurka yana neman ya kuranta bincike abokanan hamayyarsa na siyasa a wata tattaunawa da ya yi da ta wayar tarho da shugaban Ukraine, lamarin da ya sa ya sanar da manyansa abin da ya ji. Lieutenant Colonel Alexander Vindam, wanda ya saurari tattaunawar da Trump ya yi a ranar 25 ga watan Yuli da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, ya bayyana hakan ne a wani shiryayyen bahasi, inda ya ce, "Na damu da na ji tattaunawar, domin a iya tunanina hakan bai dace ba a ce wata ƙasar waje ta binciki ɗan ƙasar Amurka, kuma na damu da abin da wannan mataki zai haifar ga goyon bayan da Amurka take baiwa Ukraine." Sai dai shugaba Trump, wanda a watan da ya gabata ya fitar da takardar bayanan tattaunawarsa da Zelensky, ya musanta ikirarin sojan tun gabanin mai bayyana a gaban kwamitocin da ke gudanar da binciken cikin sirri. Prime Minister Lebanon Sa'ad Hariri ya yi murabus daga makaminsa a jiya Talata, bayan kwanaki 13 da aka kwashe ana wata zanga-zangar adawa da gwamnati, wacce ƙasar ba ta taɓa ganin irinta ba, inda jama'a suke neman a yi sauye-sauye a fannonin siyasar ƙasar da na tattalin arziki.
وانا حاولت طول هالفتره لاقي مخرج نستمع من خلاله.
Prime Minister Hariri kenan cikin harshen Larabci yake cewa, "Na yi iya bakin kokarina na ga cewa an samu mafita." A saurari korafe-korafen jama'a a kare tattalin arzikin ƙasa da tabbatar da tsaro, amma bari na faɗa muku gaskiya, abin ya ci tura. Hariri, wanda yayi wannan jawabi kai tsaye ta kafar talabijin ga daukacin al'ummar ƙasar, ya mika wa shugaba Michelle Un takardar murabus din sa. Masu zanga-zanga dai na nema ne a yi sauye-sauye a fannin tattalin arzikin ƙasar tare da yin garan bawul a mukamin da 'yan siyasa ke riƙe da su, waɗanda ake zargin suna ɓarnata arzikin ƙasar kuma ba su ma cancanta su riƙe su ba. Ana samun rahotanni masu karo da juna waɗanda ke fitowa daga birnin Karbala na ƙasar Iraki, inda shaidu ke cewa wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta akan masu zanga-zangar adawa da gwamnati a daren jiya Talata, har suka kashe mutum 18 kana suka jikkata wasu ɗaruruwa. Wani rahoto ya ce an ji wa sama da mutum 860 rauni, yayin da wasu shaidu ke cewa 'yan bindigar jami'an tsaron Iraki ne ko kuma 'yan sandan kwantar da tarzoma ne. Wasu kuwa sun ce 'yan bindigar sun afkawa masu zanga-zangan ne da fuskokinsu a rufe. sai dai gwamnatin Karbala da sauran manyan jami'an gwamnatin Bagadaza sun ce babu wanda ya mutu. Masu zanga-zangar suna bore ne kan yadda rashawa ta yi wa ƙasar ta Iraki katutu da yadda tattalin arzikin take tafiyar hawainiya da kuma rashin ababen more rayuwa duk da cewa ƙasar na da dimbin arzikin mai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a can kasar Chile ma dake kudancin yankin Amurka masu zanga-zangan ne suka bazama akan titina a yini na 12 suna bore duk da kokarin da shugaba Sebastian Piñera yayi na yin garan bawul a gwamnatinsa domin ya faranta musu. Boren ya faro ne tun daga ranar 18 ga watan nan na Oktoba bayan da gwamnati ta yi karin kudin sufurin jirgin kasa a Santiago babban birnin kasar ta Chile da kashi 4 cikin 100. Zanga-zangar da ta jirkice ta koma ta neman a samar da daidaito a fannonin tattalin arzikin kasar da tsarin fansho da kuma na kiwon lafiya. A ran Litinin shugaban kasar ya sauke ministoci 8 ciki har da ministan harkokin cikin gida Andrews Chadwick da ba shi da farin jini wanda dan uwan shugaba Piñera ne kuma aboki na kud da kud. Amma duk da dukkan waɗannan matakai jama'a kasar sun bazama akan titina a jiya Talata inda suka yi ta artabu da jami'an tsaro. To hukumomin New Delhi a India sun kaddamar da wani shirin da zai rika safaran mata zuwa wuraren ayyukan su kyauta a bus. Shirin da ministan birnin ya kwatanta shi a matsayin mai cike da tarihi wanda kuma zai kare lafiyar mata da ke fita aiki. India dai na ɗaya daga cikin ƙasashen da mata ba su cika fita aiki ba a duniya, yayin da cin zarafin da ake musu ke ƙaruwa a ƙasar wacce ita ce ta biyu a jerin ƙasashe mafiya yawan jama'a a duniya. An kaddamar da shirin na safarin mata kyauta zuwa wuraren ayyukansu ne a jiya Talata, inda aka riƙa ba su wani tikiti na musamman mai launin hoda. Fyaɗan da wani gungun mutane yawa wata ɗaliba a cikin bas har ta rasa ranta a shekarar 2012 ya sa ƙasashen duniya suka sa wa ƙasar ta India ido, lamarin da har ya haifar da mummunar zanga-zanga.
Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sai kuma rahotanninmu. Yayin da Najeriya take ci gaba da karɓar basuka daga ƙasashe da kuma ƙungiyoyi daban-daban na duniya domin haɓaka sassan kimiyya da fasaha da kuma samar da wutar lantarki, jimillar basukan sun ja hankalin shugaban majalisar dattawan ƙasar Ahmad Lawal, inda ya yi nuni da cewa akwai buƙatar takatsantsan a kan sha'anin ciye-ciyen bashin da gwamnati take yi. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Madina Dauda ta haɗa mana.
Sanata Ahmad Lawan dai ya buƙaci yin takatsantsan ne a wata sanarwa da wani hadimi a ofishinsa. Israel Tabiowo ya raba wa manema labarai. Shugaban majalisar ya ce yau Najeriya tana fama da ƙarancin arziki wanda ya danganta shi ga rashin tashi tsaye da hukumomin gwamnati ke nunawa wajen samowa ko kuma miƙa kuɗaɗen shiga ga aljihun gwamnati. A bisa kiyasin da shugaba Buhari ya yi a kasafin kuɗin shekara 2020, ana sa ran sake ciwo basussuka kafin a gudanar da kasafin, wani abu da jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya a ofishin hukumar lamuni ta duniya a Najeriya, Lady Aisha Yasmin Zakari, ta ce babu laifi idan an ciwo bashi.
A tsarin yadda ake kashe kuɗi a wannan duniya ta yanzu, kuɗi baya isa. Saboda ba wai a dunkule suke a wuri ɗaya ba. Kama a ce misali za a ce banki suna da biliyan 10, to ba fa a cikin bankin yake ba. Jujjuya shi ake yi. Kawai za a ce misali suna da assets. In aka ce assets wato kana da hanyar da zaka samu wannan.
Ana da kadarori.
Yawwa, kana da kadarori kuma kana da hanyar da misali an ce ba ni kuɗi in ihu za a kawo. Amma ba fa a gaban ki yake ba. To haka kuɗin yake a duniya. Zazzagayawa yake. So da haka fara daya Najeriya muna da kadarori kuma muna da ma'adanu, to amma ruwan kuɗin yawa tsaba babu wannan. So amma saboda muna da kadarori muna da hanyar kuɗin shiga, so shi yasa za a daga mana kafa mu samu wani kuɗin da an san cewa muna da hanyar biya.
Hadimin shugaban majalisar dattawan ya ce lokaci yayi da majalisa za ta rika tuntubar hukumomi da ke da alhakin tatso kuɗin domin jin yadda suke aiwatar da su wajen dabbaka kasafin kuɗi, wanda yasa Honorable Shehu Muhammad Wan Bankoko ya yi tsokaci.
Abinda ba a taɓa yi ba tun da aka fara demokradiyya a Najeriya shekara 20 bana to abun ne wanda yake canza abun da irin zasu kalla ko na ce shine mu ɗan majalisar tarayya na wannan lokacin to da iko Allah ba laifi tsakanin mu da ƴan Najeriya sai dai na jefa laifin nan ga sashe nazartawa shugaban kasa Muhammadu Buhari da ministocin shi da sauran ma'aikata mun yi alƙawari mun ji mishi kamin shekarun ta kare za mu maida mishi budget din shi shi kuma yace zai sa hannu January to ga hilija mai doki mun shirya hakan za mu yi mu jira mu ga ƴan Najeriya me za a yi musu ba majalisa ce mai ruduwa ko mai rufa a rufe babu wannan abu da yake abu da kuma za a gani kuma abu da za mu tafi ina ba wa ƴan Najeriya tabbacin cewa wannan majalisa daban ce mu kalla akwai doka sashe na 88 da 89 na constitution kundin tsarin mulkin kasar nan na 1999 ya ba majalisa sa ido akan abubuwan bayan an yi budget mun zo an diba an ba shugaban kasa ya sa hannu doka ta ce mun je mu kalla ya ake aiki da abin nan to mu kuma kamar ga majalisa yara ne chap ba sa jin kasala to a je a diba za mu je mu diba kuma za mu ga wa'an Najeriya
Majalisar ta ƙara tafiya hutu zuwa ranar 5 ga watan Nuwamba domin a ba ma'aikatu da hukumomin gwamnati dama na su kammala bayanai akan kasafin kuɗin su. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla gaida Madina Dauda da wannan rahoton to daga gargadi kan ciwo ba suka barkatai sai kuma wani batu da yake ƙara yaduwa a Najeriya wato yawan damfara ta yanar gizo inda wasu masana na wata kungiya dake yaki da ƴan damfara a kasar suka yi kira ga jama'a da su rika taka tsantsan da ƴan damfarar ta yanar gizo dake ta karuwa ga rahoton da wakilin mu Nasiru Adamu Elhika ya aika mana daga Abuja
Yawan damfarar mutane ta hanyar yanar gizo na karuwa a Najeriya inda mutane kan yi asarar kuɗi da kuma ta kai ma ana biyan kuɗin fansa ta hanyar damfarar da ke da wuyar ganewa mai suna Bitcoin. Ibrahim Kyauka da Jamilu Muhammad na kungiyar yaki da 'yan damfarar ta yanar gizo ta Najeriya sun buƙaci jama'a su bullo da hanyar rufe layin wayarsu da lambobin sirri don hakan yake hana samun bayanansu na ɓoye in an sace musu waya ko kuwa in wayar ta ɓata. Ga bayanin Ibrahim Kyauka.
In an sata maka waya wurin SMS za su iya samu bank details naka na ne account balance naka na ɗaya kenan don na biyu in ba su samu wannan ba za su iya cire sim card ɗin sai su sa cikin wani waya. Bari a ce ma ka sa password a cikin wayanka in ma sun cire sim card ɗin sun sa wani waya za su gwada. Recharging wayansu za su iya samun account balance naka once ya ɗauka sim card ɗin nan zai san okay na iya cire kuɗi daga account na wannan and then banda haka ga abin da ya rage so bari a ce kana da miliyan biyu kuma wani ya cire 200 kafin ka sani ba shi wanda ya ɗauka wayan zai amfani da wasu wayoyi ya yi ta recharging kafin ka sani duk kuɗin da ke cikin account ɗin nan za a share shi kuma ko ka je bankin ka gaya musu ga abin da ya same ka za su ce ai wayanka ne daga cikin wayanka ne wannan abin ya faru kuma kai ka yi transaction ɗin. So da ya mukin ba mutane shawara su dinga kula da sim card nasu su dinga kula da wayan and then so da ya kuma if it's possible in kana da ilimin ka sa passcode akan sim card din ba kan wayan kawai a taikatace ba
haka nan sun buƙaci mutane su kaucewa amfani da ranar haihuwarsu a matsayin lambar sirri ta katin ɗaukar kuɗin su na banki wato ATM shin ya hanyar hada-hadar kuɗi ta Bitcoin ke aiki ne Jamilu Muhammad ya ce rashin kwarewa ma yasa aka kama wani matashi da ya sace wata yarinya Abuja da amsar diya ta Bitcoin
abu ne wanda yake buƙatar kashi kana shiga ne kowa yana ganin ka so babban hadari ne kuma anawa hangen sai ga bani mai kyau ba amma da yake wuri ne na marasa gaskiya hukuma ta dama ta shiga saboda ta gano su waye ma suke cikin wurin saboda a kamo marasa gaskiya a cikin wurin kudin kamar imagine kudi ne ina da kudi kaza za ka galin babban za a ce maka kana da kudi kaza amma kuma kafin ka samu kudin sai ka shiga ta wasu hanyoyi sun kukiya wanda wani wurin ma an ka shiga ba ganin hanya saboda hanya zaka iya samu da mayu da aljihu da kowa suna wurin amma in Allah ya sa ka wuce to ka tare mun jira ba tabbas zai shiga wurin ya wuce a ce ya wuce lafiya a'a da wahala saboda sai in shi wanda yake wurin dama su kamar su ne masu abin a hannunsu ma babu wani da ya shiga wurin ya wuce lafiya lau da wahala. Amma in kana ilimin ka sani zaka yi sai a shiga, amma dai yana mutane ga dinka da dan wani ya maka dadin baki ai bitcoin ne zaka samu naira 18,000 ka samu kaza, wannan ganganci ne. Sai aje bayan agency dinka yanzu sai ya ce ya zama kai abin da ake cewa agency theft, sai ka yi sunan ka ya ce ai ba kuma za ba kudi, an baka naira 10 an yi amfani sunan ka an sai da shi a kasuwa, ba wannan babban hadari ne.
Kazalika sun bukaci jama'a su gujewa bayyana asirin tafiye-tafiyen su ta kafofin sada zumunta dan kaucewa sharrin miyagun iri. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Dan kama shubayin rigima kuma dan kama shubayi la ilaha illallah, dan kama shu a rage rigima baka da daimatu da kaga fasinja ma nan kawo kayanka ba na kudinka a hannu na kuma sa kaya a cikin mato. Dan kama shu wani jan rigima ba abin da idame shi.
A gaida Nasura da Mel Hikaya da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe 1 na dare da minti 16. Ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. A cikin 'yan makonnin nan da suka gabata, an waye gari an kwakulo gidajen horar da kangararrun yara da matasa a jihohi daban-daban da ya jawo tsaiko a tsakanin jama'ar ƙasa. Labarin gano waɗannan gidaje na horar da yara da matasa ya yaɗu a kafofin yaɗa labarai daban-daban na duniya. Al'amarin da ya sa ake ta sa alamun tambaya, wai da babu irinsu ne a ƙarƙashin gwamnatoci? Ko kuwa da sanin gwamnatocin ake tafiyar da su, ko kuma cin gashin kansu suke yi ba tare da sanin hukuma ba? Wannan shine abin da shirin namu na yau zai mayar da hankali a kai. A jihar Kaduna an gano yara da matasa 500, a jihar Katsina an gano 90, a jihar Kwara an gano 108. Menene dattijon jihar Kebbi Atiku Walin Kalgo zai ce a game da wannan al'amarin?
Idan mun kasa tarbiyyar yaranmu da ke makarantun Nemboko, mun kasa ba su abin da ya kamata mu ba su don su yi karatu, mun kasa kula da al'ummanmu, me zai hana shawara kai su yadda suka ga dama? Da dan makaranta in yi rashin kirki ana ladatar da shi, in ba ai ba uba ne ka zuwa da kai ne a gaban malamai ce sai mai bulala. Yau fada zaka wa yaro yau uba ne zai zo ya ce ka tsane shi wanga karnin. Saboda haka duk tarbiyyar dole mu samu miyagun mutane, saboda shugabancin bai da kyau. Ba shi wa a ce a kafa makarantin ne wanda aka sama yara inkwa, wanda yake ba shi aka sama inkwa ba, to ai maridin ma ana kai a sa mutum mai don me don laifi ko? To shekarun gudu da aka yi a kafa abubuwan ga ana yin su a ce gwamnati ba ta da masaniya, ma'aikatan gwamnati ba su da masaniya, ai lalacewa ta kai inda lalacewa yake. Ana azabtar da mutane shekaru masu yawa cikin gidaje, cikin garuruwa ba daji ba, a ce gwamnati ba ta sani ba. Babu gwamnati, yan boko mu sun lalace duk mafi yawan shugabannin da Allah ke bamu yanzu ba su san ciwon al'ummarsu ba. Sardauna shi kadai ne firina arewa, tun daga Maiduguri, tun daga Bama, Yola, Gembu, har can har abin da ya kai Ilorin, har abin da ya kai Ilo, har abin da kai Dibiya, duk Sardauna shi kadai ne jihohin ga da kaka ji wajen 19 yanzu lokacin jiha guda ta, duk Sardauna yana zagayansu duka. Da shi da ministoci ne za su zagaya file guda kake da shi a education Kaduna, amma kana Gembu ko kana Gwaza ko da Maturu promotion naka da albashin naka komi na ta ya daidai. Har aka dawo aka yi jihohi kamar su Sokoto, Northwest, Northeast, komi na ta ya daidai gwamnoninsu. Yau an kawai gari babu wani ministan da zai taso daga Abuja ya zo ya ce yau bari ya je wani state ya kwana biyar yana duba makarantun ne. Minista yace bari ya baro Abuja ya bari ya tafi Zamfara ko ya tafi Enugu a Anambra ko ya tafi Imo. Shi ce bari ya kwana biyar zai yi kasar, shina son ya zagaya ga ya education ke tafiya babu, ko kuma ya aikin gona ka tafiya babu. Wani ga tsaron da ki gani mu da wayonmu dan doka guda in ya tashi daga birnin Kabi ya tafi Kalgoran nan, duk wani shaidani gudu yake yi. In barawa akwai, in wani babban shaidani akwai, cewa ai yau dan doka ya shigo, ku kama kanku. Yau unguwarku akwai ofishin DPO, unguwarku, amma akwai wuraren da ake shaye-shaye. Saboda mi? Saboda su masu kama bannan su ma suna shan duk lalatattuna. Da in za a dauke ka aiki sai an gano wane ne ubanka, wane ne kakanka, musamman harkar security ba abin wasa mai ba. Da sai an je kauyen ku, ina kai primary, ina kai secondary, mi a halayenka? Yau banzan banza aka dauka kawai a tasha a bashi kaki. Saboda haka muna da matsala da gwamnati, duk matsalolin ga lalacewan gidajen da ake sa ma yara mari, da lalacewan makarantun nemu, da lalacewan wanga boko haramu, duk lalacewan hukuma ne. Hukumomi lalatattu.
To hukumomi ne lalatattu. Yaya mai nazari a al'amuran yau da kullun? Dan Lami mai riga ke cewa
gidan nan da gidan kangararru da gwamnati ta rurusa, ni a gani na abu ne mai mara kyau. Sabili da idan ka tsaya ka biye irin mutanen yaran da aka sake su aka dawo da su gidajensu, kusan kashi 60 a cikin su wallahi in ka tsaya ka duba za ka ga ma haddata alkur'ani ne. Saboda tsakani da Allah an koyar da su addininsu. Inda aka samu matsala guda ɗaya ne, inda suke samu sabari ba a tsayawa ana bincike ya sarkan nan yake a hannunsu zai musu illa ba zai musu illa ba, ba sani ba, kuma ba a tsayawa a duba. Wani magana wani waya ana wani luwadi ko wani abu a cikin makarantun nan wallahi ƙarya ne. Saboda na zauna da ɗaya daga cikinsu mun yi magana, ya ce wallahi ƙarya ne, tsabagen shairi ne kawai. Kuma ita gwamnati da ta rusa wannan abun nan, ita ina nata, ina nasu, ba an rufe ba? Da aka rufe mai aka yi? Kuma yanzu da ta rusa wannan, ina za ta kai wa waɗancan? An sake su a cikin gari sun zama mutane annoba. Bai wuci kwana uku ba ko kwana hudu ne wani daga cikinsu yake magana cewa shine ajalin iyayensa. Nan wajen nan suka zo suka fasa wani shago, kuma duk cikinsu ne waɗanda aka sasaka wannan da aka kai sai 'yan kwana-kwanan nan. Wanda suka fasa wani shago suka sassara ma wani adda aka. In yanzu da za ka tsaya ka bincika ka gani yawancin yaran da aka kai wajen nan wallahi yaran masu kuɗi ne, yaran masu mulki a ƙasar nan. Ita gwamnati na nata gidan kangararru babu. Yanzu muna an taimake muke na ba maganan taimako a ciki. Inda ta gyara ne da sai mu ce ita gyara, ma bata gyara ba. But the only issue here is ya kamata gwamnati ta tsaya ne ta sake tunani, in za ta kira su baya su dawo, ita ta sa ido a kansu, ta zama supervisor a kansu, tana kallon irin abubuwan da suke yi shi yafi. Amma a yanzu ba na gwamnati ba komai, an sake muna yara 'yan iska, yanzu gashi banda fitana a cikin gari ba abinda muke samu. Allah dai shi kyauta, Allah ya kwace mu, amma wannan gwamnati dai bata yi ba.
A ƙarshe ga kwararre a fadin zamantakewa Abubakar Aliyu Umar ya kawo bayanai da shawarwari.
Wato a ra'ayina game da abin da yake faruwa, abin baƙin ciki ne, abin takeici gano gidajen kangararrun yara da aka yi wanda aka samu a cikin garin Kaduna, Katsina da kuma Kwara a dukkan anan arewacin Najeriya. Wannan abu ya faru ne a sanadiyar tafiyan farko mai babban laifi a cikin al'amari ita ce gwamnati, domin da gwamnati tana yin abin da ya kamata tun farko duk wannan al'amari da ba a same shi ba, in ma har ya zama dole sai an samu to zai zo da sauki. A dacin akwai department na musamman da ake kira social welfare a kowane gwamnatoci a jihohi da kuma gwamnatin tarayya. To sai ya zama to saboda rashin gwamnati wadda ta damu da al'ummata babu wannan gidaje a yanzu, shi yasa waɗannan mutane masu zaman kansu suka fito da waɗannan gidaje. To kuma a wani gefe in ka duba suna da laifi ba su da laifi. Rashin laifinsu kuwa shi ne da gwamnati tana yin abin da ya kamata, ta tsaya da ƙafafunta, wannan al'amari da bai kasance ba. Kuma su waɗannan mutane, waɗannan yara da suke zama kangararru, akwai 'ya'yan manyan mutane da 'ya'yan ministoci, 'ya'yan gwamnoni, duk za ka samu a cikin waɗannan gidaje. Bayan haka akwai 'ya'yan malamai, akwai 'ya'yan shugabanni daban-daban wanda 'ya'yansu suka kangare suka shiga wannan hali. To su kuma a nan wurin laifin iyaye ne. Saboda haka wajibi ne gwamnati ta fito ta tsaya kai da fata ta yi abin da ya kamata. Wannan mutane da suka yi wannan abu, gazawar gwamnati ya sa su suka daukan mu kansu yin wannan al'amari. Kuma shi wannan waɗannan yara da suka rike yawancin su da suna sake a waje da ba san halin abin da zai kasance ba. To kuma zaman su a cikin wurin kuma akasari akwai takura musamman abubuwan da aka gano na take hakkin mutane a cikin waɗannan gidaje. A ƙarshe kiran da zan yi ga gwamnati, wajibi ne gwamnati ba wai a'a ta ce kawai a rufe waɗannan gidaje ba, ba tare da ta nemi makofin waɗannan wawa. Yanzu da aka zaka rufe waɗannan gidaje, waɗannan yara duk an sauko ma iyayensu an dawo da su wurin iyayensu, shin menene makomansu? Domin a tabbatar sun zama na gari, sun zama na ƙwarai, to wajibi ne ga gwamnati ta san inda za ta yi musamman wurin gina waɗannan gidaje na kangarannin yara, da kuma a tabbatar duk abin da ya kamata a saka cikin waɗannan gidaje na kula da waɗannan mutane an saka shi. Sannan kuma su waɗannan mutane da suka ɗaukan makansu, ƙungiyoyin nan masu zaman kansu da suke kula da waɗannan yara, shin ya gwamnati za ta yi da su? Me gwamnati ya kamata ta yi da su? In har za a rufe waɗannan wurare, to wajibi ne kamar yadda aka rufe ɗin, gwamnati ta jawo su, ta ina za ta taimaka musu, me suke buƙata, ya zamanto kuma gwamnati tana sa idanu akan irin waɗannan gidaje.
Bisa dukkan alamu, shawarwarin bakin namu na yau ya zo ɗaya, gwamnati ta tashi tsaye ta farfado da gidaje na horar da kangararrun yara, ko kuma ta bar masu sha'awar yi da kyakkyawar niyya su ci gaba da horar da yaran, amma tare da sa ido, ko kuma da gwamnati da masu sha'awar yin hakan su hada hannu wajen tafiyar da ire-iren waɗannan gidaje na gyara ɗabi'un yara da suke kangararru. A madadin baki na mutum uku, Alhaji Atiku Walin Kalgo da ɗan Lami Mai Riga da Abubakar Aliyu Umar, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.
Madalla gaida Madina Dauda da shirin demokuraɗiyya a yau. Kafin mu kammala shirin, ga Muhammad ya dawo da labarai, amma wannan karan a takaice.
Wani sojan tsaron ƙasa da ke aiki a fadar gwamnatin Amurka ta White House ya faɗa wa kwamitocin da ke binciken duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump cewa ya damu matuƙa bayan da ya ji shugaban Amurka yana neman Ukraine ta binciki abokanan hamayyarsa na siyasa a wata tattaunawa da ya yi ta wayar tarho da shugaban Ukraine, lamarin da ya sa ya sanar da manyansa abin da ya ji. Lieutenant Colonel Alexander Vietnam, wanda ya saurari tattaunawar da Trump ya yi a ranar 25 ga watan Yuli da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, ya bayyana haka ne a wani shiryayyen bahasi, inda ya ce, na damu da na ji tattaunawar domin a iya tunanina hakan bai dace ba a ce wata ƙasar waje ta binciki ɗan ƙasar Amurka. Prime Minister Lebanon Sa'ad Hariri ya yi murabus daga makaminsa a jiya Talata bayan kwanaki 13 da aka kwashe ana wata zanga-zangar adawa da gwamnati wacce ƙasar ba ta taɓa ganin irinta ba, inda jama'a suke neman a yi sauye-sauye a fannonin siyasar ƙasar da na tattalin arziki. Hariri, wanda ya yi wannan jawabi kai tsaye ta kafar talabijin ga daukacin al'ummar kasar, ya mika wa shugaba Michel Aoun takardar murabus dinsa. Ana samun rahotanni masu karo da juna waɗanda ke fitowa daga birnin Karbala na kasar Iraki, inda shaidu ke cewa wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta akan masu zanga-zangar adawa da gwamnati a daren jiya Talata, har suka kashe mutum 18 kana suka jikkata wasu ɗaruruwa. Wani rahoto ya ce an ji wa sama da mutum 860 rauni, yayin da wasu shaidu ke cewa 'yan bindigar jami'an tsaron Iraki ne ko kuma 'yan sandan kwantar da tarzoma ne. Wasu kuwa sun ce 'yan bindigar sun ci afkawa masu zanga-zangar ne da fuskokinsu a rufe. Sai dai gwamnatin Karbala da sauran manyan jami'an gwamnatin Bagadaza sun ce babu wanda ya mutu. Masu zanga-zangar suna bore ne kan yadda rashawa ta yi wa ƙasar ta Iraki katutu, ɗaya da tattalin arzikinta yake tafiyar hawainiya, da kuma rashin ababen more rayuwa, duk da cewa ƙasar na da ɗimbin arzikin mai. A can ƙasar Chile ma da ke kudancin yankin Amurka, masu zanga-zangar ne suka bazama akan tituna a yini na 12 suna bore, duk da ƙoƙarin da shugaba Sebastian Piñera ya yi na yin garan bawul a gwamnatinsa domin ya faranta musu. Boren ya faro ne tun daga ranar 18 ga watan nan na Oktoba, bayan da gwamnati ta yi ƙarin kuɗin sufurin jirgin ƙasa a Santiago, babban birnin ƙasar ta Chile.
To, masu sauraro, nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Mahmud Lalu da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Chibahiro Diodne da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan lokaci John Ellison. Ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mun haɗa shirinmu na hantsi. Ku huta lafiya.